Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Talata 22 ga watan Maris shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Russia da aikata laifukan yaki a Ukraine yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine. Kasashen yamma sun fara sake tunanin su akan dogaro da makamashin Russia a cewar masu sharhi. Kana gwamnatin jihar Zamfara da ke fama da hare-hare 'yan bindiga ta dauki matakin daƙile ayyukan maharan akan iyakar jihar da jamhuriyar Niger tare da bada gudunmuwar motoci ga gwamnatin jihar Maradi.
To kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa 'yan bindiga sun kashe sama da mutane 20 a harin da suka kai kudancin Najeriya, wato kudancin jihar Kaduna.
Bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimanin 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da 70. Kona su ne an kashe tsofaffi, an kashe mata, an kashe yara, an kashe matasa.
A ɗaya bangaren kuwa za ku ji cewa ana ci gaba da fuskantar ƙaruwar fataucin mutane daga Najeriya zuwa ƙasashen waje.
In aka kai ki aka kashe miki naira miliyan 5 sai ce miliyan 7 za ki biya ki fanki fanki. So su waye suke? Akwai inda ake tara su a Amaradi, akwai inda ake tara su a ƙasar Burkina.
To kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sokoto zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Russia da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararan hujjoji da ke nuna cewa sojojin Russia suna aikata laifukan yakin, kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, inji sakataren yada labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin muryar Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Russia da kai hare-hare babu kakkautawa a kan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. Ya ce Amurka za ta jira binciken da ake gudanarwa a yanzu, kuma za ta ba da gudunmuwa ga wannan binciken da ake yi a kan aikata laifukan yaƙi da Rasha ke yi. A makon da ya gabata, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kira shugaban Rasha Vladimir Putin a matsayin mai laifin yaƙi, mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya kira kalaman nasa da lafazin da ba a yarda da shi ba, kuma ba za a lamunta da shi ba. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunanin su akan dogaro da makamashin Russia a cewar masu sharhi. A tunanin wani dan kasar Russia, yawan dogaro da Turai ke yi akan makamashin Moscow zai hana ta tsoma baki akan batun mamayar da Russia ta kai a Ukraine. Amma duk da haka, a ranar 22 ga watan Fabrairu, kwanaki biyu gabanin mamayar, kasar Jamus ta dakatar da aikin dala biliyan 11 na shimfiɗa bututun mai na Nord Stream 2 domin ninka iskar gas din Russia zuwa Jamus. Manyan kamfanonin mai sun sanar cewa za su fice daga kasuwar Russia, inda tuni kamfanin BP ta fice a ranar 27 ga watan Fabrairu, yayin da ake haramta kasuwancin makamashin Russia a Amurka da kuma Turai. A cewar CNN, Moscow tana fuskantar kalubaloli wurin fitar da mai da iskar gas dinta zuwa wasu kasuwanni kamar da China da India. Masu sharhi sun faɗa muryar Amurka cewa komawa ga makamashin da ake sabuntawa da kasashen Turai ke yi zai ci gaba da rage tasirin da Rasha ke da shi akan makamashin Turai a cikin ɗan lokaci. Kana ita ma Amurka za ta ƙara samar da mai na cikin gida, kuma kila za ta faɗaɗa samar da man ga kasashen waje da ba su da ƙawance sosai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin jihar Zamfara da ke fama da hare-hare 'yan bindiga ta ɗauki matakin daƙile ayyukan mahara a kan iyakar jihar da jamhuriyar Nijar tare da ba da gudunmuwar motoci ga gwamnatin jihar Maradi. Sani Shu'aibu Malumfashi da ɗauke da ƙarin bayani.
Wannan kyauta ta motoci guda biyar ƙirar Toyota Hilux da aka baiwa gwamnatin jihar Maradi an yi ne da nufin agazawa jami'an tsaron ƙasar Nijar da ke kan iyaka da Najeriya ɓangaren Zamfara don su ƙara ƙaimi wajen taimakawa Zamfara yaƙi da 'yan ta'adda. Cikin takaitaccen jawabinsa wajen bikin mika waɗannan motoci, Bauna Bello Matawan Lamaradin cewa
na shi zan ba da motoci gudunmuwa domin taimakawa a kan tsare bodojinmu tsakanin Nijar da Najeriya, wanda wani ɗan ta'adda ke amfani suna shigowa daga Nijar da makamai ko kuma nan su tafi can su kai mata farmaki. Da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara a kan yakin da muke yi da ‘yan ta'adda tsakaninmu da ku domin samun sauƙi tsakanin Nijar da Najeriya.
Da yake mai da jawabi, gwamnan jihar Maraɗi Fada Alhaji Abubakar Shu'aibu, wanda ya bayyana godiya take bisa ga wannan karamci na agazawa jami'an tsaronsu da motoci.
Yanzu ga ta'adda da muke yaƙi da ita, ciwon mu guda ne, muna fatan mai maganin ta a cikin wannan abun wanga gudunmuwa da aka kawo. Insha Allah za mu ƙoƙari mu ba sojin mu shi yadda ya kamata domin mu ga wannan ta'adda an ciwo kanta.
Shin koyaya zamfarawa ke kallon wannan taimako da aka bada?
Ai, ko nawa gwamnati za ta kashe wajen samar da tsaro a jihar Zamfara? In dai hatsaro ya samu, to alhamdulillah.
Ko banza ƴaƴanmu nan suna shawagi kan hanyar Maraɗi wajen karatu.
To a gaida Sani Sha'ibu nan fashi da wannan rahoton. In an jima kaɗan, Baba zai sake da da labarai, amma kafin nan za mu liƙa Najeriya, inda ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa kan ta ce in bindiga sun kashe mutane sama da 20 sannan suka ƙone gidaje da dama a wasu unguwanni uku a masarautar Kagoro da ke kudancin Kaduna. Wakilin Isa Lawal Akra na ɗauke da rahoton.
Yankin kudancin jihar Kaduna dai na cikin yankunan da ke fama da hararen 'yan bindiga a jihar Kaduna, duk ko da yake a 'yan kwanakin nan an ɗan samu sauƙi. Sai dai kuma ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa Kanireshin jihar Kaduna ta ce sabon harin da aka kai ya yi muni matuƙa. Inji shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayab.
Tun jiya da dare an ci kuka ana kiraye-kiraye domin an ce yan bindiga sun shiga kusan angwane uku a masarautar Kagoro. To waɗannan yan bindiga sun shiga sun yi barna bisa ga bayanan da mun samu sun kashe mutane da kimanin 23 zuwa 25 sun kone gidaje fiye da 70. In ka lura ma da yadda aka kashe mutane, an kona su ne, an kashe tsofaffi, an kashe mata, an kashe yara, an kashe matasa. To wani laifi an yi? Shin wannan ma wani zai ce da cewa fadan gona ne? An kashe mata, an kashe yara, wannan ma muke yare manoma? Shi yasa mu bayana damuwarmu, domin shin muna da gwamnati? Idan muna da gwamnati, menene gwamnati ta yi wajen kare rai da dukiyoyin jama'a? Kullum idan an kashe mutane babban abin da za mu ga gwamnati na mazi an gawa gwamna ya yi juyayi da abin da ya faru. Shin wanda ya mutu ya san gwamnati ta yi Allah wadai, ko kuma ya san gwamnati na da damuwa da abin da ya faru?
Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da saka dokar hana zirga-zirga a ƙananan komin jama'a da ƙaura biyu bayan waɗannan harare. Sai dai duk ƙoƙarin jin ta bakin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ɗin da ya fitar da wannan sanarwa, abin ya ci tura. Kamar da yadda shi ma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Muhammad Jalige bai amsa saƙon da muka tura mai domin neman ƙarin haske na adadin mutanen da aka hallaka da kuma gidajen da aka ƙona ba. Sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ɗin ya sha yin magana akan ƙoƙarin da gwamnatin jihar Kaduna ke yi wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro.
Magana tsakani da Allah, a matsalan garkuwa da mutane da kuma ta'addanci ba matsala ce kawai ta jihar Kaduna ba, amma idan muka dawo nan jihar Kaduna akwai yunkuri wanda jami'an tsaro da gwamnati suke. Na farko, idan ka duba hanyar Kaduna zuwa Abuja, akwai runduna ta shalkwatan tsaro gaba ɗaya wanda aka masa lakabin Operation Thunderstrike. In kuma ka je kudancin Kaduna akwai Operation Safe Haven, akwai kuma dakaru na musamman na sojar sama. To amma bai yiwuwa a sa jami'an tsaro a lungu-lungu sako-sako na ko'ina a jifaɗin jihar Kaduna. Shi yasa muke kira da babban murya. Ya zama wajibi al'ummomi a bar jami'an tsaro da kuma gwamnati su ɗau mataki akan duk wannan abubuwan. Amma in aka samu yanayi wanda bangarori kowa na gaba kashi, wannan matsalar zai kici.
Sai dai kuma duk da wannan bayani, shugaban kungiyar Kiristocin ta jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayab ya ce su kan ba su gamsu da kokarin gwamnatin ba.
Hakkin gwamnati ne ta kare dukiyoyi da rayukan jama'a, amma yanzu mun gane gwamnati ma kanta ma bacci take. To idan jama'a kuma sun ci gaba da bacci suna jiran gwamnati ta kare su, to ina ji za mu ci gaba da jeneza kenan har abada. Ana kashe mutane kamar dabbobi. Kira mu shine gwamnati ta falka daga bacci. Mun gaji da Allah wadai da take, muna so mu ganta a aikace.
ya zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa da jami'an gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Alwan da kuma shugabannin Kano komun kaura da jama'a da sauran masu ratsaki a bangaren tsaro suna wani taro na tabbatar da an kawo karshen wannan matsala ta tsaro a waɗannan Kano komai guda biyu da aka saka musu dokar hana fita ta sa'o'i 24. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba ba dauke da kashi na biyu na labarin duniya.
Wasu mahara dauke da makamai sun kashe wata lauyar Mexico kuma yar fafutukan kare haƙƙin bil'adama yar asalin ƙasar Patricia Rivera Reyes, kamar yadda hukumomi suka sanar a jiya Litinin. Ofishin masu gabatar da ƙara a jihar Baja California da ke kan iyakar arewacin ƙasar ya ce wasu mahara su uku da suka rufe fuskokinsu sun shiga wani gida a birnin Tijuana da ke kan iyaka, inda ake gudanar da wani biki a ranar Asabar da daddare. Maharar sun kwace kayayyakin masu halartar bikin, kana suka yi awon gaba da su. Rahotanni sun ce Rivera Reyes ta buƙaci a maida mata da wayarta lokacin da ɗaya daga cikin maharan ya harbe ta aka. An kuma harbi wani mutum a cikin gidan a kai, kuma an kwace su zuwa asibiti. Da sanyin safiyar jiya Litinin, gwamnati ta ce kimanin masu fafutuka 97 aka kashe su a ƙarƙashin wannan gwamnati wadda ta shiga ofis a ranar 1 ga watan Disamban shekarar 2018. A ƙarshe, tsohon Firaministan Mali Sumailu Bube Maiga ya rasu a jiya Litinin a Bamako, babban birnin ƙasar, kamar yadda ɗaya daga cikin danginsa ya sanar. Maiga, wanda ya tsere a kan mukamin Firaministan Mali daga shekarar 2017 zuwa 2029, ya rasu ne yana da shekaru 67. Ya ci gaba da kasancewa mai tasiri a kan manufofin tsaro a Mali da ma yankin Sahel baki ɗaya. Kuma ana tsare da shi ne tun cikin watan Agustan shekarar 2021 lokacin da sojojin ƙasar suka karɓe mulki. Shugabannin sojin ƙasar da ke yammacin Afirka sun ki amincewa da buƙatarsa na neman duba lafiyarsa a ƙasar waje. Wasu makusantan shi sun tabbatar da wannan labarin, haka zalika wasu shugabannin ƙasashen yammacin Afirka su ma sun tabbatar da wannan batu. Shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum ya maida martani a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter, inda ya ce hana fita da Maiga zuwa ƙasar waje domin yi masa jinya daidai yake da kisa.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da alƙalima ke ƙaruwa na adadin mutanen da ake fataucinsu daga Najeriya zuwa ƙasashen waje, masu ruwa da tsaki da kiyakan masu safar bil'adama a shiya arewa maso yammacin ƙasar sun kuka game da ƙarancin kuɗaɗe da kayayyakin aiki daga gwamnati domin daƙile masu irin wannan ta'asa. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoton.
Wata ƙididdiga daga ofishin shiyar Kano na hukumar NAPTIN mai yaƙi da fataucin bil'adama ta Najeriya, wadda ta kunshi jihohin Kano da Kaduna da Katsina da Jigawa da jihar Bauchi, ta nuna daga watan Janairu zuwa makon jiya jami'an shiyar sun yi nasarar ceto samari da 'yan mata fiye da 160 daga hannun miyagun mutane da ke kitsa safarar 'yan Najeriya zuwa ƙasashen Libya da Italiya. Bayanai sun fayyace cewa matasan da galibinsu sun fito ne daga jihohin shiyar kudu maso yammacin Najeriya. Jami'an na hukumar NAPTIN na galabar kubutar da su ne bisa tallafin jandarmomin jamhuriyar Nijar a kan iyakokin ƙasashen biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar ta NAPTIN ke fama da ƙalubalen kuɗaɗe da na kayayyakin aiki. Aliyu Abba Kalli shine kakakin hukumar a shiyar Kano.
Duk wasu ofisoshi dai da kake gani na tsaro ba kowanne yake samun ainihin cikakken abubuwan da yake so ba. Duk shekara muna ba da duka bukatun mu a rubuce, wanda muke ganin daga watan 1 na shekara da kuma zuwa watan 12 hedikwatar mu ta Abuja, kan abubuwan da muke da bukata bangaren wayar da kan jama'a, bangaren gudanar da bincike, bangaren tahiyar da ayyukan ofis, komai yana hannun su. A yanzu dai mota wadda muke da ita ne rayi guda biyu ce, wanda kuma muna kulla kusan kananan hukumomi kusan 150. saboda in ka duba jihar Kano akwai 44, jihar Katsina akwai 34, ga jihar Kaduna, ga Jigawa, ga Bauchi, kuma duk inda aka samu mai laifi daga nan office muke coordinating ake tafiya. To amma dai alhamdulillah muna ayyuka na haɗin gwiwa da sauran hukumomi na kasashen waje da kuma kungiyoyi masu zaman kansu kamar su International Organization for Migration da kuma International Labour Organization da United Nations Office on Drugs and Crime. Jihohi ma suna bakin iyakar kokarin su,
amma sai dai kungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida waɗanda ke aikace-aikacen yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma safarar mutane sun ce sakaci da rashin kulawar gwamnati ne ya sanya batun yaƙi da masu safarar 'yan ƙasa ke samun koma baya.
Gaskiya shi ce bila laifin gwamnati, kamar ne neman mutane da suke safarar ƙwayoyi ne, ƙarfi ne da su cell by cell ne, wanda zai kamo daban, wanda zai sayar daban, wanda zai amfani da wanda aka kamo daban. In aka kai ki aka kashe miki naira miliyan 5, sai suke miliyan 7 za ki biya ki fanshi kanki. To su waye suke yi? Ni kaina dinai da nake maka wannan bayani, nayi aiki tun daga Kano zuwa Libya, tun daga kofar ruwa na shiga mota. Akwai inda ake tara su a Amaradi, akwai inda ake tara su a ƙasar Burkina. To NAPTI tana da kuɗin da za ta je izin su Libya ko sauransu ko mene ko wani, ai ba su ba ta da nuku. Ya kamata gwamnati ta sa kuɗi a cikin harkar NAPTI. Yanzu kamar mu a Kano, mu a Kano yanzu in ka je ofishin NAPTI operation mota kwarara guda huɗu ba su da shi, amma gwamnati ba ta sa hannu ba, alƙalaman sama suke yi, ba wai ƙasa suke ba. Abin da yasa suke yin sama din saboda rashin gwamnati ta shiga a ciki. Yanzu kamar harkar drugs yanzu misali, ai ƙasa yake ba sama yake ba, saboda an san ana kama manyan masu shigo da shi.
Comrade Ibrahim Garba Maryam kenan na kungiyar Gender Socially Inclusive, masu rajin kare martabar zamantakewar bil'adama a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zama muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A nan Washington DC agwamu na cewa ƙarfe 1:16 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
In a maganar shugabancin jam'iyya ne ne yanzu na wannan masu ruko bangare biyu ne, da wanda suke ganin suke tare da Maimala, da wanda kuma suka shigo na shi hitsarin su Sani Bello gwamnan Niger. Yau kwana biyu uku a jere muna ta yin sulhu, ana bi ana kokarin tsinkewa, an dau wani irin azama wanda inda can muna tafiya ne a kila 100 kilometer per hour, to yanzu an dan kara kaimi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadoma da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. In Allah ya sa gare ga lafiya nan da kwanaki hudu masu zuwa, wato ran Asabar din da mai zuwa 26 ga watan nan na Maris na 2022. Jam'iyyar mai mulki a Najeriya ta APC take fata ta yi babban taron nan nata na zabar shugabannin ta da yan takarata da sauransu, wanda kuma taro ne da ya jawo cece kuce kafin a zo a yi shi. Idan kuna bi da al'amuran da suke shafo wannan jam'iyya, kun ji cece kucen da ya biyo bayanta a kwanakin nan dangane da shugabancinta, musamman cece kucen da ya barke tsakanin gononin jihar Yobe da na jihar Kaduna.
Assalamu alaikum, sunana Shaibu Malam Buragabciyari. Dangane da rikita-rikita da take faruwa a cikin wannan jam'iyya tamu ta APC, shawara ta anan yau a ce Maimala Buni ne shugaba, gobe a ce Habu Lolo. To wayannan mutane dai sun fi mu moriyan romon wannan jam'iyya, saboda haka ina roƙon su don Allah don Annabi kar su kashe mana jam'iyya, su bari a zauna a haɗa kai a tabbatar an yi wannan convention lami lafiya, an samu shugabanni a wannan jam'iyya. Idan ba su yi haka ba, idan suka kashe mana jam'iyya fa, su sani wallahi duniyar siyasa ba za ta yafe musu ba.
To wannan shiri na yau zai fara kutsawa cikin rikitan wannan jam'iyya mai mulki ta APC ne, yayin da take shirya babban zabe mai zuwa, da kuma ko rikitan nata za su bude wa jam'iyyun adawa irin su PDP kofar samun nasara akan ta zabe mai zuwa na baɗi. Ba tare da bata lokaci ba, bari a haɗa ku da Nasiru Adamu Kai, wakilin na Abuja, da bakin da ya gayyato domin wannan muhawara ta yau kan wannan rikici na APC.
Wato insha Allah za mu fara ɗaukar sabon shirin
Obada
saka mai wuya a
madallan
wannan darasi da ya shafi jam'iyyar APC, musamman ma babban taron da za ta yi 26 ga watan nan. Ina tare da ɗan majalisar wakilai na tarayya daga jihar Gombe, Ustaz Abubakar, wanda ɗan jam'iyyar APC ne, sai kuma dattijan APC ɗan kwamitin tallafawa zaben shugaba Buhari, wato PAC, Alhaji Musa Abubakar ɗan Malikin Kabi. Yanzu bari mu fara, Ustaz Yunus Abubakar, kana ji na?
Kina jin ka alayya da mu.
To Ustaz, yi mana bayani, ana ganin cewa wannan taro na jam'iyyar APC kamar an samu tangarda ainun da dakiyar da jibin goshi, za a iya cewa ma har aka sa wannan rana ta 26 ga wata aka amince za a yi wannan taro. Yi mana bayani, dazu kana cewa ba wata matsala kai da kike hangowa kan ma jam'iyyar gaba daya.
To alhamdulillah, dama shani harkaka na harakatu na irin siyasa na wannan zo ya zo, wannan zo mu zauna, an dauko wannan, an dauko wannan, kowa yana da nashi mahanga da dibi da kuma yan dabarbarinsa. To shi dama harka irin wannan ta siyasa, makamashinta shine yin maganganu, kuma a yi muhawara, kuma a samu matsaya. Wa'annan rigingimu da suke faduwa, kusan sai mu gode wa Allah da suke faruwa a wannan kan wannan gaba, saboda mu koyi darasi a ciki. In muka koyi darasi, ba san kuma inda za mu dauko lamarin. To rigingimun nan idan ba su faru ba, ba za mu gane ma ainihin wato amfanin maslaha ba. Idan wa'annan rigingimu da tashin hankula ba su faru ba, ba za mu gane mu yaba wa zaman lafiya ba, saboda ɗan darasin da za mu koya.
Wato dai Ustaz,
abin da ya sa na faɗa maka cewa
Ustaz, Ustaz Yunus, kai kana so ka ce kuskure a kai kenan, ba wai wasu matsaloli ne na muradun ɓangarori, kamar misali bambanci na akwai gwamnoni waɗanda suke wannan ɓangare, kamar an rabu gida biyu ne a jam'iyyar ta APC.
Na'am. A'a, ai rabuwa ma kila ma yafi gida biyu. Tunda ai kowa da ya taho siyasa, duk wanda ka tambaye shi a siyasa akwai muradinsa, sai dai in bai cimma ba. Wannan haka Allah ya halicce.
Dan Malikin Kabi, Alhaji Musa Abubakar, kai ba yau ka fara wannan lamari na siyasa ba, har ka zama jigo a wannan jam'iyyar ta APC. Me za ka ci kan wannan lamari? Wasu suna cewa ko da za a yi wannan taron, yadda aka samu rabuwar kawunan nan, za a bar baya da kura.
Gaskiya. Gaskiya malam Nasiru, kamar yadda nake gani, kamar wankin hula na son ya kai dare. Dalili na kuwa, mamakon a yi tunanin lokaci za a yi convention, mamakon a ce kuma jam'iyya ana dinke rigingimun da suke ciki a jihohi, to sai ga babban rigima ma ta barke a jam'iyyar APC ta kasa gabaki daya, kuma daga jigogi na gwamnoni. Ina ganin wannan rigingimu, ko da yake shi honorable na ganin kamar saboda yana siyasa dole ya rigima, ina jin malam Nasiru kamar rigingimu sun yi karfin da bai kamata ba, saboda halin da muke ciki yanzu, an kai gaba na tunanin yaya za a yi jihohi da suke da matsaloli a ga cewa an dinke barkoki maimakon su karu. Maganan cewa wai wannan rigingimu suna kan hanya, akwai rigingimu da wani lokaci suna kan hanya, amma akwai waɗanda in ka dube su kamar barkoki ne waɗanda in ba a dinke su ba za su yi ma jam'iyya illa. Ni ina jin mun sha bambam a wannan gaba da ake ciki. Yana da kyau a ce halin da muke ciki, rigingimomin nan in ka dibi jihohi, musamman ma na arewa da wasu jihohin da ba kama jin wasu rigingimu, to wanda ma suka hito a hili har yanzu ha ba dinke su ba, wasu wurare ana kotu, wasu wurare ana ta kai rana har yanzu, kuma ba wai kananan mutane ne ke rigingimun nan a jihohi ba. So ina son honorable ya duba a matsayin da yadda muke ganin ana siyasa, akwai rigima kamar wadda take cikin gida mai dinkowa, akwai wadda ta fito ta yi nauyin da dinke ta zai wuya. ni kai ina jin ga yadda APC take halin yanzu ban ji daɗi ba, domin ina ganin idan aka zo ma convention din aka yi ba dinkin rigingimun da ke ciki ba, tabbas za a bar baya da ƙura a cikin jam'iyyar APC.
Wato honorable Ustaz Yunus Abubakar, dazu ka kuma ma mu ci gaba da wannan tattauna, misali mu shiga harkar babban taron, tunda shugaba Muhammadu Buhari ya amince shi mai malabu ne jagoranci wannan taro, ba kamar yadda ke ta yada bayanai cewa shi Abubakar Sani Bello shi ne zai karbi jam'iyya irin su gwamna Iru Kayo. Dazu ka ce an samu ma rabe-raben sun fi ma guda biyu, shin ko za ka lissafa mana waɗanne ɓangarori ne waɗannan waɗanda suka rabu da?
To alhamdulillah, kafin na je can na ji daɗi abinda ɗan uwan muhawara na ɗan Maliki yake faɗi. Wato ba mu ce babu rigingimu ba, na biyu ko ba wai muna jin daɗi ba, amma ina tabbatarwa ba ma shi ɗan Maliki da muke magana nan da shi ba, da jama'a duka masu sauraro, cewa an yadda cewa muna da ƙalubale babba a gare mu. To ni ɗin nan ga naune ba wai ainihin wato labari aka bani ba, kuma zan fake da cewa ma shahidna illa bima alimna, kan abinda na sani ne nake ba da shaida. Yau kwana biyu uku a jere muna ta yin sulhu, ana bi ana kokarin tsinkewa, an dau wani irin azama wanda inda can muna tafiya ne a kila 100 kilometer per hour, to yanzu an dan kara kaimi dan tsakanin jiya zuwa yau ana ta dinke ɗan baraku, musamman mu namu mun dauko daga North East ana yi, kuma ko yau shi leader na party ma da kansa ya dauko an yi wani zama na sulhu, wanda ba sai na faɗi ba babba dai mun yadda akwai matsala, kuma yanzu jama'a sun yadda ba lokaci ne na aibacci ba, kuma cewa ayi wannan ma babban taro ko da yake ka ce za mu zo gare shi 26 nan, akwai abin da aka hango. Kuma daga jiya akwai sauran yan rigingimu na kotu da duk aka ce a warware, duk mu ne yan jam'iyyar APC muka kai jam'iyyar kotu, to da yawan su in Allah ya kai mu an dauki mataki kan litinin insha Allah, muna da zumba cewa da yawa za su jaye rigingimun a kotu.
To yanzu saboda dawo mana bayanan waɗannan ɓangarori da dani na ce biyu ne, ka ce su uku ne ma.
In a maganar shugabancin jam'iyya ne na yanzu na wannan masu riko ɓangare biyu ne, da wanda suke ganin suke tare da Maimala, da wanda kuma suka shigo na shi mana abinan shi hitsarsarsi Sani Bello gwamnan Niger. To kusan yanzu wannan an ɗinke tun daga shugaban ƙasa ya rubuto wasiƙa matsansa na shugaba, ya roƙi jama'a ayi abinnan an jaye wannan. Shi kuma Maimala Budi ko a jiya mitin da muka yi da shi na zone ɗinmu na North East ya dawo, kuma yana bin jama'a don a samu a gyara kurakurai da aka yi. Shi ɗan Adam ne yana da kurkure, kuma a masa gyara duk wani kurakuren su za a gyara.
Abubakar Musa ɗan Malikin Kabi, idan muka ji wannan abin da shi Ustaz Yunus Abubakar ke cewa kawai ma dai an sulhunta komai, amma mun ji gwamna ɗan Rufa'i mun gani a talabijin ya fito ƙararra ya ce in shi Maimala ya dawo ba zai zama shugaba, sai dai ya dawo a gwamnansa. Sannan sai aka samu gwamnan jihar Imo Hope Zodin ma ya sake shiga shi ma TV ya ce a'a, wannan maganan da irinsu ɗan Rufa'i suke faɗa ba gaskiya ba ne. Wani sharhi za ka yi? Mun san tabbas watakila na ciki na ciki ne kawai za a tafi wannan tara.
To a gaishe ku malamai, to nan za mu ja aya sai mun dawo rana wato mu zo mu ci gaba da duba sauran rikitin da ke shafuwar wannan jam'iyya da kuma yadda kawuna suka rarrabu a cikinta sosai. Yanzu kama da danshi Nasirun da baƙin nasa ne ni Aliyu Mustapha Sokoto a Washington DC. Ku huta lafiya.
Madalla, don nan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfilu a takaice. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Rasha da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararren hujjoji da ke nuna cewa sojojin Rasha suna aikata laifukan yakin, kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, inji sakataren yaɗa labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin murya Amurka. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunaninsu akan dogaro da makamashin Rasha a cewar masu sharhi.
To madalla a gaishe ka masu raro ƙarshen shirin namu na yanzu kenan, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kuɗin da suka taimaka wajen wannan shirin ya zo gare ku, musamman Baba Yakubu Makeri da Ma Salaman Abu har ma da injiniyan mu na yanzu Mr. Karen, Mr. Phil Hashin Gumel nake cewa sai an jima da hantsi. Assalamu alaikum.